sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Saroniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma niyyar muryar Arewa a Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio da ke Kumasi za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 1 ga watan Fabrairu. Bayan labaran duniya za a ji cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta tabbatar da cewa a 'yan kwanakin nan 'yan bindiga sun so su gigi ta kasar amma
kuma sun gane cewa ba za su iya ba saboda mun ta san mu
za a ji fashin baki kan gangamin da shugaba Muhammadu Buhari yayi a Kano jiya Maryam Dauda za ta shigo da shirin ta na kallabi Daula Salim kuma za ta gabatar da sharhin jaridun Amurka akwai mu kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya
jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe madugun yan adawar kasar Venezuela Juan Guaido ya ce jami'an tsaron kasar sun je gidansa gidan matarsa da ke Caracas babban birnin kasar a jihar Alhamis a wani yunkuri na tsorata shi ya mika wuya Guaido ya ce jami'an tsaron waɗanda suka fito daga wani bangaren 'yan sanda masu ban tsoro sun isa gidansa a jiya Alhamis suna tambayar ina matarsa Fabiana. Guaido ya faɗa a wani saƙon Twitter cewa lamarin ya faru ne a lokacin da 'yarsa mai watanni 20 da haihuwa da kakarsa suke gidan. Ya kuma ce idan wani abu ya sami 'yarsa zai ɗora laifin akan shugaba Nicolas Maduro. Har yanzu dai babu wani martani daga bangaren gwamnatin Maduro. A lokacin da yake tattaunawa da 'yan jarida, Guaido ya gode wa makwabtansa waɗanda suka garzaya zuwa gidan nasa suna buga tukwane bayan da 'yan sanda suka zo. Guaido ya ce makwabtansa sun yi Allah wadai da abin da yake faruwa a lokacin da suka zo kare ta da kuma kulawa da matar tasa da 'yar tasa a lokacin da jami'an 'yan sanda suke duba wasu bayanai a gidan nasa. A wata ganawa da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a jiya Alhamis da mataimakin firimiyan kasar China Liu Hu a fadar White House, shugaba Trump ya bayyana kwarin gwiwa kan yiwuwar warware takaddamar harkokin kasuwanci tsakanin Amurka da kasar China. Sannan ya kara da cewa idan aka cimma daidaito wannan zai zama wata babbar yarjejeniya da aka taba kullawa a tarihi. Shugaba Trump ya ce mun samu nasara sosai a cikin tattaunawar zuwa yanzu. Wani mai tafinta ya karanta wa shugaba Trump wasika daga shugaban China Xi Jinping wanda ya ce dangantakar tana wani mataki mai muhimmanci tsakanin kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya. A cikin wasikar akwai shirye-shirye da China ta yi a bangaren noma tun lokacin da shugaba Trump da shugaba Xi suka yi waya. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Manzon musamman na Koriya ta Arewa a Amurka Stephen Biegun jiya Alhamis ya amsa cewa ci gaba kaɗan kawai Amurka ta samu a tattaunawar da take yi da Koriya ta Arewa kan shirinta na nukiliya. Biegun ya faɗa a wani jawabi da yi a jami'ar Stanford cewa yayin da muke son mu samu ci gaba sosai kan wanda muke a halin yanzu mun samu ci gaba sama da watanni 6 da suka shige tare da fatan samun da yawa nan gaba. Jawabin nasa yana zuwa ne makonni da ake sa ran shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un za su gana karo na biyu a tsakaninsu. Trump ya faɗa jiya Alhamis za su bayyana rana da kuma lokacin da za su yi ganawar a farkon sati mai zuwa. Trump ya ce, na tunanin wasu daga cikinku sun san wurin inda yake, ba na tunanin wurin yana da sirri sosai. Hukumomi a kasar Uganda sun kwace hauren giwa kusan 750 da kuma dubban fatar wata dabba mai kaushi da ake shigar da su cikin kasar gabashin Afirka daga makwabciyar daga arewa Sudan ta kudu. Hukumomin sun sanar da kwacewa a jiya Alhamis, suna cewa an tsare wasu 'yan kasar Vietnam biyu waɗanda ake zargi da yunkurin yin fasakauri wanda ya kai miliyoyin dalolin Amurka da aka shigar ta kan iyakar kasar Uganda da ke Ilegu. Wasu rahotanni sun nuna masu fasakaurin sun boye hauren giwar da fatar wata dabba cikin narkakken ruwan kendil da aka watsa musu a cikin wasu akwatuna. Na'urar da ake amfani da ita wajen duba kaya ce ta gano, suna ɗauke da haramtattun kaya da aka ɗauko a kwantena cikin motar.
Kenan aka saurara. To kamar yadda aka ji, gwamnatin jamhuriyar Niger ta ce tana sane sarrai da shigowar wasu miyagu masu niyyar kawo sababi a kasar, kuma ta ja daga. Haruna Mamman Bako gare ka.
Gurungun ministan kasa, ministan cikin gida mai kula da tsaro da kananan hukumomi da al'adu da addinai ne Malam Bazoum Muhammad ya sabka kuma ya soma rangadi a cikin gundumar birnin Kwanni tare da rakiyar gwamnan jihar Tawa, sarakunan gargajiya da magajin nan gari na karkarar birnin Kwanni. Bazoum Muhammad na wannan rangadi ne bayan da waɗansu miyagun mutane da ake kyautata zato 'yan ta'addar kasar Mali ne suka soma bayyana a waɗansu yankunan wannan karkarar.
A wannan yankin nan na tsakaninmu da Najeriya, musamman wajen Yayya da wajen Muntseka, mun gano cewa akwai mutane wanda ba a saba ganin su ba, wanda kuma niyyarsu ba ta ƙoraice ba, suke yunƙuri su yi irin aika-aika da muka shaida a waɗansu ƙasashe. Wannan ya tada mu hankali, saboda ya tada muku ku hankali. Abinda muke gani yake afkuwa a wani wurin, ba mu so a gane shi nan ƙasar Kwanni, ba mu so mu gane shi a ko'ina Niger. Sabilin haka mun ɗauki matakai wanda alhamdulillahi yau mun samu sauƙin abun, domin mutanen nan su ma sun gane cewa ba za su iya ba, saboda mun tasan musu. Mutanen da suke mu'amala da su, su ma mun gane su, kuma mun kame wayansu cikin za mu gurfanar da su gaban shari'a, kuma za a hukumta su, kuma su sha wahalar da ta dace, saboda niyyarsu ba mai kyau ce ba. A ƙasa babban bukata ta jama'a shine kwanciyar hankali da zaman lahiya. Wannan ne wajibi na farko da ya rata yi a wuyan gwamnati, kuma mun yi niyya mu tunkari wannan matsala. Mun tunkare ta, mun fara samun nasara, mun ma samu nasara da yardan Allah. Kawo polis mutum 70 wanda aikinsu su yi shawagi bisa iyaka tsakaninmu nan da Najeriya.
A lokacin da yake ɗaukar magana, mai martaba sarkin Kwanni Alhaji Muhammad Salifu Sardauna ya yabawa gwamnatin kasar game da wannan matakan tsaro da ta ɗauka wa wannan yankin, inda za ta girka wata makekiyar barikin 'yan sanda da za su ƙarfafa matakan tsaro a kan iyakar Nijar da Najeriya.
Ka taho daidai lokacin da muke bukata na tsaro da cikin ƙauyenmu da birninmu, saboda akwai 'yan ta'adda, akwai ɓare 'yan hushi da makami, akwai ɓare na satar motoci, akwai ɓare na gidaje, abu kashi-kashi. Mun san ana ƙoƙari, dama akwai fatirai na komin-komin, akwai fatirai na department. Shekarar jiya nan ba a daɗe ba kun ƙaro muna polis 70 daga Maraɗi su zo su kama muna aikin nan. Mun gode.
Alhaji Abbalele shine shugaban gundumar birnin Kwanni.
Da sarki da mayor duk sun haɗe koke-kokenmu, kuma da sakamakon da aka samu duka wajen fannin tsaro da fannin abubuwa alƙawarin da aka ɗauka. To muna fatan wannan Allah ya da ministan na ƙasa ya ji, kuma da mun bai aikatawa ne kuma za a aikata.
Ministan Bazoum Muhammad zai gudanar da taron gangami a garin Bazaga a yau ɗin nan ba
bayan wanda ya jagoranta a Alela da birnin Kwanne a ranar jiya. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna, kamar yadda ba a rasa sani ba, tawagar yakin neman zaben shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ta je Kano jiya, inda ta yi gangami tare kuma da jaddada alƙawuran da ta yi a baya. Kan haka ne wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntubi wani mai fashin baki kuma masanin kimiyyar siyasa mai suna Malam Kabiru Sa'idu na kolejin shahararren fagen shiga Jami'a ta Kano, wanda Mahmud ya tambaye shi tasirin jaddada batun tsaro da noma da kuma tattalin arziki da sauransu da Buhari ya yi a gangamin na Kano a maimakon wasu sabbin alƙawura. Sai ya ce
abubuwa biyu zuwa uku din fuskar tsaro, noma da kuma tattalin arziki ya nuna cewa ya gamsu da nasarar da aka samu. To watakila rashin yin sabon alkawari din na nuna cewa za a dora ne akan inda aka tsaya. To amma akwai tunanin ganin cewa bayan harkar noma din akwai maganar cewa Kano jiha ce ta kasuwanci. To mutane sun so su ji koda akwai wani abu shiri da aka yi na inganta kasuwanci din, amma ba a ji hakan ba.
To wannan yana nufin kenan shi shugaba Buhari bai damu da wannan fannin ba kenan, ko kuma a su mutanen Kano ne ba su watakila an karar da shi ga bukatunsu ba a wannan fanni?
Eto watakila yana iya ganin cewa wato babu wani babban kalubale watakila ta bangaren sa da yake ganin wato bangaren kasuwancin yana fuskanta, ko da da akwai yana ganin bai kai na bangaren noma ba.
Amma ai akwai zancen durkushewar masana'antu, ba ma durkushewa mace wasu gaba ɗaya, da kuma har yanzu kana nan na fama da kamfar lantarki. Baka ganin kamar watakila akwai rawar da gwamnatin tarayya ka iya takawa wajen farfaɗo da masana'antun Kano da samar da hasken lantarki?
Akwai sosai kuwa akwai, amma watakila kuma ba a ko haska masa din ba, wanda kuma haskawar za ta iya fitowa daga bangarori na sauran matakai da ya zo wa misali jiha din, ko kuma daga su kansu bangaren wasu wanda suke fahimtar da shi abubuwa din. An sa ran a ji wani abu din ta fuskar kasuwanci din, kuma ba a ji shi din ba.
To amma baka ganin kamar Buhari tunda ya riga ya dade ya mai da Kano gidansa kamar yadda lafazin suka nuna kenan, ya san matsalolin Kano, baka ganin cewa baya buƙatar a ce mar ana buƙatar kaza ko kaza ko kaza?
Eh, shi sa ai nake nuna maka cewa watakila a zuciyarsa din gamsuwa da waɗancan bangarori guda ukun, yasa yake ganin waɗannan guda ukun in aka samu gyara a cikin su zai taimaka wa harkar kasuwanci.
Ya kuke kallon misali su masanan Kano misali ba sa buƙatar wani ƙarin kulle alƙawari ne da su tsakaninsu da shi shugaba Buhari, shi ne yasa abin ya bai fito da bujiro da wasu sabbin abubuwa da watakila su karfawa mutanen Kano guyuwa ba?
To za a iya cewa ba wai ba a san da buƙatar ba ne, ina ganin an san da buƙatar sawa aka yi da kato, watakila ganin yawan jama'an da suka fito zai iya sawa wani abun koda yana zuciya kaɗin ka iya mantawa da shi. Sai dai duk da haka dai ya kamata a ce ita harkar kasuwanci din nan da kuma masana'antu din ya kamata a ce da sun fito a cikin jawabin.
To idan muka kalli jawabin nan a yadda yake, da mai misali mutanen Kano ko kuma mutumin Kano mai ƙuri'a zai dogara ya jefa wa shugaba Buhari ƙuri'a idan ka ɗauki wannan soyayya ɗin ta zuci?
To sai gamsuwar da shi yake da ita ta maganar ci gaba da aka samu ta fuskar tsaro da harkar noma da kuma watakila dogaro da kai ta bangaren wasu abubuwa da ake shigo da su kamar yadda ya faɗa irin shinkafa.
Amma hannu guda kuma talakawan suna kokawa da matsin rayuwa.
Eto ai an fahimtar da talakawa ko kuma talakawa yawanci din sun tafi akan tunanin cewa dole gyara ba zai yiwu ba sai an shiga matsi. To shi yasa mutane suke hakuri da matsin da aka shiga ganin cewa gyara ake son za a yi. To matukar da jama'a suka taho akan wannan tunanin, to dole za su yi hakuri din na ya yadda baka tunani.
To a gaida na Kwari, kafin mu ci gaba sai a ɗan girgije.
salam kare gainalwe
to dama taba kidi taba karatu yanzu kuma bari mu dan zaku da gefe Maryam Dauda ta gabatar mana da shiri na gaba
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan ma sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, na fara hira da wata matashiya mai suna Maryam Laushi, wadda ta bayyana mana yadda ita da wasu matasa ƴan uwanta suka yi gwagwarmaya ganin an rage shekarun ƴan takara ta yadda matasa su ma za a dama da su. A cikin shirinmu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar, inda na tambaye ta shin waɗanne hanyoyi ne take gani matasa za su iya bi don gabatar da korafe-korafen su a gaban mahukunta sai ta ce
ai ya kamata yanzu harkan karatu matasa su sa kai sosai da kuma kowanne ko kasuwanci ne ko mulki matasa suke yi ya kamata a sa kai da gaske in aka sa kai da gaske sai aka zo aka shiga waɗannan jami'o'in
jami'a kenan
eh haka za su samu hanya suna dan sa baki ana ganin aikin da suke yana da kyau sai kuma za su zo su samu mutane kuma da suka san su za a ce to kila wannan za mu iya mu zaɓe shi ko mu zaɓe ta ta yi mana shugabanci a wani wuri saboda haka in mutum ya nuna cewa yanayin abin da ya kamata zai iya samun hanya ya yi shi ma ya fito takara kuma zai iya ci.
Shugaba Buhari ya sanya ma wannan kudirin hannu har ya zama doka wato not too young to rule daga shekara nawa ma ne aka amince musu
so for ma majalisar wakilai daga 25 yanzu mutum zai iya fitowa takara da majalisar dokoki a jihohin Najeriya daga 25 na gwamna yanzu ya zama 35 sai na shugaban kasa shi ma ya dawo 35.
To a cikin ku kungiyar da kuka hada kai kuka tura wannan batun gaban ƴan majalisar wakilai akwai wani wanda ya tsaya takara a yanzu haka?
A cikin mu dai waɗanda muka fara babu ko ɗaya a cikin mu amma muna da mutane da yawa da suka samu hanyar fitowa takara yanzu saboda wannan doka. Muna da matasa da yawa sun wuce ma 800 sun kusa 900 waɗanda suka samu suka fito takara.
Kuma sun ci? Ya zuwa yanzu dai?
Waɗansu kamar rabi haka sun samu sun ci sai yanzu su za su fito zaɓe ne.
Babban zaɓe. To ke ba ki fito takara ba ko ba ki da ra'ayin siyasa?
A yanzu dai ba ni da niyya amma zai yi nan gaba kila 2023 zan yi tunani ga ko zan iya kila in fito.
To kamar me ya ja ra'ayinki ma a fannin siyasa me ke burge ki game da siyasa?
Well na ga cewa mutum in ina so in taimaki mutane siyasa yana iya buɗe hanyar da zan iya irin aiki. Mutane da yawa a Najeriya suna nan suna shan wuya kuma abubuwan da ya kamata a yi a gyara musu rayuwa ba su da yawa ƙananan abubuwa ne akwai maganar su makaranta kiwon lafiya duka mun rasa su a Najeriya ba mu da su yadda ya kamata saboda mutane su yi yawa kuma matsalolin masu yawa amma saboda yadda na damu da mutane da nake gani mata yara kowa dai shi ne zuciya na ya shiga harkokin siyasa ɗin saboda ina gani kamar zai iya zama mun hanyar da zai iya mutane.
Misali kamar mata da yara waɗanne irin matsaloli ne kike gani suke damun su da har abin yake so sami kirai?
Kamar yanzu yara mutane muna ganin almajirai da yawa yunwa na damun su suna roƙo a hanya mata su ma suna nan ana waɗansu ana dukan su ana hana su yin abubuwa ma da zai sa su samu kwanciyar hankali yawanci ma ba su da hanya mata kamar mace shekarunta tara kawai sai a ce mata za ta yi aure suna zuwa ƙarshen ta su kasa haihuwa wai suna mutuwa saboda haka shine wa'ansu matsalolin da na gani ana samu ma yara da mata ma a Najeriya abubuwan da nake so in samu a gyara kenan
Tuma sauraro lokaci ya daga mana hannu dan haka za mu dasa aya anan sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin ita bakuwar ta Maryam Laushi da Ms Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
Tuwa gaishe ki yanzu kuma ga Daula Salam da sharhin jaridun Amurka.
A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar Washington Post. Inda aka rubuta labari kamar haka, miliyoyin Amurka na fuskantar wani yanayi na matsanancin sanyi da ba su taba gani ba. Yayin da wata iska mai tsananin sanyin gaske ke ratsawa ta cikin ƙasar. A ranar Talata ne masu hasashen yanayi suka ce wannan sanyin ya fara ne a daren Talata har ya kai Laraba inda a tarihin Amurka an dade ba a ga sanyi irin wannan ba. Ranar Talata din da ta gabata ne gwamnatocin jihohi Illinois, Wisconsin da Michigan suka ayyana dokar ta bace a yankunan su. A cikin wannan makon ne yankin jihar Dakota ta Arewa sanyin iska ya kai kasa da maki 32 na ma'aunin degree in Celsius, yayin da ya kai kasa da maki 52 a wasu yankunan jihar Minnesota. A ƙarshen wannan makon da ya gabata ne aka samu rahotannin cewa kimanin mutane 7 ne suka mutu saboda matsanancin sanyi. Yanzu bari mu leƙa jaridar Express ta Maryland inda aka bayyana labari kamar haka a ranar Litinin nan ne da ta gabata malaman jihar Virginia suka yi zanga-zanga ƙarin albashi. Su dai malaman makarantun jihar Virginia sun ce suna so a ƙara masa albashi sannan a samar masa da kayan aiki. Dubban malamai da 'yan ƙasar magoya bayan malaman sun ce suna so hukumomi su ƙara kasafin kuɗin fannin ilimi na jihar ko kuma 'yan majalisun jihar su rasa kujerunsu. Yanzu bari mu leƙa jaridar LA Times inda aka rubuta labari cewa wani ɗan jihar Utah na Amurka ya yi ƙarar Gwen Paltrow wata shahararriyar 'yar fim ɗin Hollywood a kan laifin ta buge shi a yayin da take tseren wasan dusar ƙanƙara a wajen wani shakatawa mai suna da Beverly Resort Park City a shekarar 2016. A kotun da ya shigar da ƙara shi mutumin mai suna Teresa da ɗan shekaru 72 da haihuwa tsohon likitan ido yana ƙararta akan cewa Paltrow ta auka kan shi yayin da ta dake shi inda ya samu rauni a kwakwalwa ya karye haƙarƙaru guda hudu. Yanzu haka dai alƙalin Sanders ya nemi dalar Amurka miliyan 3.1 akan taɓa mashi lafiyar da ta yi. Yanzu bari mu je jaridar Politica ta Washington inda aka rubuta labari cewa shugaban Amurka Donald Trump ya yi wasu bayanai a shafinsa na Twitter a ranar Laraba inda ya sake tado da daddiyar takaddamar da ke tsakaninsa da hukumomin binciken sirrin ƙasar. Inda ya yi watsi da bayanai da suka gabatar game da 'yan ISIS da Koriya ta Arewa da kuma Iran. Wasu rubuce-rubuce da ya yi Trump ya yi kirarin cimma wasu mahimman abubuwa a yayin da ya ce shugabannin hukumar binciken bayanan sirri suna aiki kamar ba su san kansa ba. Sharhin jaridun Amurka ku saurara na wannan makon. Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC ke cewa
a gaishe ki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamin madorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da kaulacewa kotuna da lauyoyin Najeriya suka yi sakamakon wancan hukunci da kotun ta da ma'aikata ta yanke na dakatar da Walter Onenge game da zargin da ake masa na mallakar wasu kudade wadda ba na halal bane. To ina so na janyo hankalin lauyoyin Najeriya wannan ba karamin kunya suka abin kunya suka yi ga harkar aikin su ba kuma ya kamata su nemi gafara ga al'ummar Najeriya domin mutumin da ake zargin sa da yaki bayyana wasu kadarorinsa da suke boye saboda haka wancan mataki da kotun dara ma'aikata ta dauka maimakon jibarin ciki da hi ganin cewa ana neman a dawo da martabar shari'a a Najeriya amma waɗannan mutane wani suka riga yajin aiki.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto ga Daloka Gane. Ni aiku isannin sako na daga ɗan Najeriya da matasan mu da tsofaffin mu duk musu cin gaban Najeriya mu hito mu da Muhammadu Muhammadu Buhari baya.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sashen fasana BOE. Mai magana Sani Usman daga jihar Kano Najeriya. Ina muku fatan alkhairi. Sannan kuma ina so na miƙa sako na zuwa ga President Muhammadu Buhari. A gaskiya shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ka ba mu mamaki matuƙa da gaskiya. Na farko mamakin da ka ba mu akan abin da ka lissafa a Indo Stadium lokacin da ka zo yau nan jihar Kano domin gabatar da campaign ɗinka. Ya bayyana gaba ɗaya a gwamnatinka kana yaki da cin hanci da rashawa, amma kuma wannan duk labari ne domin fada ake kawai, amma yaki da cin hanci da rashawa ma'ana ba rashawar ma gaba ɗaya a mulkin naka abun kunya ne a ce kamar ganduji ya karɓi cin hanci da rashawa amma babu wani abu da ka ɗauka na mataki a kai. Ko mutanen jihar Kano wannan abun ya ba mu mamaki matuƙa.
Yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya amma fa a taƙaice.
Madugun ‘yan adawar ƙasar Venezuela Juan Guaido ya ce jami’an tsaron ƙasar sun je gidan matarsa da ke Caracas babban birnin ƙasar a jihar Alhamis a wani yunkuri na tsoratar da shi ya miƙa wuya. Guaido ya ce jami’an tsaron waɗanda suka fito daga wani ɓangaren ‘yan sanda masu ban tsoro sun isa gidansa a jihar Alhamis. Suna tambayar ina matarsa Fabiana. Guaido ya faɗa a wani saƙon Twitter cewa lamarin ya faru ne a lokacin da ‘yarsa mai watanni 20 da haihuwa da kakarta suke gidan. Ya kuma ce idan wani abu ya sami ‘yarsa zai ɗora laifin akan shugaba Nicolas Maduro. Har yanzu dai babu wani martani daga ɓangaren gwamnatin Maduro. A wata ganawa da shugaban Amurka Donald Trump ya yi a jiya Alhamis da mataimakin Prime Minister ƙasar China Liu Hu a fadar White House, shugaba Trump ya bayyana ƙwarin gwiwa kan yiwuwar warware takaddamar harkokin kasuwanci tsakanin Amurka da ƙasar China. Sannan ya ƙara da cewa idan aka cimma daidaito, wannan zai zama wata babbar yarjejeniya da aka taɓa ƙullawa a tarihi. Manzon musamman na Koriya ta Arewa Amurka Stephen Biegun jiya Alhamis ya amsa cewa ci gaba kaɗan kawai Amurka ta samu a tattaunawa da take yi da Koriya ta Arewa akan shirinta na nukiliya. Biegun ya faɗa a wani jawabi da ya yi a Jami'ar Stanford cewa yayin da muke son mu samu ci gaba sosai kan waɗannan hali da muke ciki yanzu, mun samu ci gaba sama da watanni 6 da suka shige tare da fatan samu da yawa nan gaba. Hukumomi a ƙasar Uganda sun kwace hauren giwa kusan 750 da kuma dubban fatar wata dabba mai kaushi da ake shigar da su cikin ƙasar gabashin daga Afirka makwabciyar daga Arewa Sudan ta Kudu.
To da muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin CD da kuma injiniyan mu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamu Sirabaki muku fadan alheri.